بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوا ما سوء البركة نونا مسلاتي Masjid Taqwa dake wannan yankin anguwa kwakwa uku a nan yankin Agege a jihar Lagos a nan Najeriya. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ina mai matukar nuna farin ciki da haduwa da waɗannan ƴan uwa masu albarka a daidai wannan lokaci. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan kusakuna mu a gidan aljanna. Babu shakka akwai abin jin daɗi da farin ciki kwarai da gaske idan ka haɗu da ƴan uwanka, saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mumini ko musulmi ɗan uwan musulmi ne. Da haka akwai faranta rai idan ka haɗu da ƴan uwanka a cikin imani, wanda kuma wato suke ƙaunan haɗuwa har su baka dama ka zo ka gaya musu kalma ɗaya biyu wanda za su amfana. Allah ya amfanar da mu baki ɗaya. A daidai wannan lokaci da malam ya tattauna mana wannan maudu'i, a tsakani da Allah yana daga cikin maudu'in da muka fi bukata, musamman irin yadda al'amura suka rikirkice a rayuwar yau, komai sai ƙara taɓarɓarewa yake yi. To ashe ya kamata mutum ya san wace hanya zai bi domin ya samu ya tsira a gobe alƙiyama. Domin tsira mafi girma shine mutum ya tsira daga azaba ko wuta ya samu ya shiga aljanna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Allah ya ce duk wanda ya tsallake wuta ya samu ya shiga aljanna lami lafiya, to wannan shi ya rabauta. Allah ka sanya mu daga ciki. To shedan kuma burin shi mafi girma shine ga dan adam ya shiga wuta. Ba she kaga ya kamata ka dauki wani yaki ne, wato wasu makamai da zaka yaki shedanin nan iyayinka ba dan komai ba. Mun ji yanzu cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karara Allah mahaliccin mu yace mana shedanin nan makiyin mu. Akwai wanda yake son ya rayu da makiyin shi a cikin al'umma, kowa gudun maki yake yi. To me yasa wannan gashi an tabbata mana cewa makiyin mu ne, amma kuma mun saka mishi linzami da ragamar rayuwar mu shi muke bi a cikin komai namu. Kowa na biye wa shedan, wani lokacin sai ta kure wa mutum shine sai kaga yana bada hakuri yana cewa sharrin shedan ne, amma ba zai hana gobe ya koma ba. Kaga ashe ba da gaske muke wato da'awan cewa ba ma son hulɗa da makiyan mu ba. Allah ka tsare mu daga shedan. Shi kuma shedan jama'a abin da zai bamu mamaki shine aiki da yake yi kenan laila nahara, ba shi da wani office da yake zuwa, bai da kasuwa da yake cin kasuwa, bai da ainihin wato wani gona da yake nomawa. Aikin shi kadai shine wace hanya zai biya halaka dan adam. Wannan shine alwashin da ya dauka tun sanda Allah madaukakin sarki ya tsine mishi albarka. Da haka muka ji malam ya jawo mana waɗannan ayoyi a matsayin matashiya, kuma ya nuna mana irin yadda yake aiki ba ji ba gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun wayewan gari shedan yana kafa karagan shi akan teku, wa kana arshuhu 'alal ma, sai ya kira sauran wato sojojin shi kenan, yaran aikin shi, ya tara su duk in gari ya waye. Da haka sai ya ba su wato a ragama cewa kowa ya je ya zagaya duk inda iska ta kada shi a doron duniya, ya je ya halaka dan adam da yamma an dawo a zo a bashi rahoto abinda kowa yayi zai gaya mishi. Idan suka taru a gaban shi bayan sun gama aikin su na wannan yinin, sai ya rinka tambayan su daya bayan daya, kai me kai? Wannan sai ya ce na sawa ne ya sha giya. A gaban sauran shedanin sai ya gwasile shi ya ce to me kai dan ka sa shi ya sha? Ku dubi girman laifin giya wanda yana daga cikin kaba'irul dhunub. Amma wai shedan dan dai wato babban burin shi akan dan adam shine ya ga an yi abinda kwata kwata zai lalace, wai sai ya ce wannan da yasa wani ya sha giya bai mai komai ba. Sai yasa kuka ji malam yace mana matakin farko abinda shedan ya fi so shine ya ga ya sa mutum ya yi shirka da Allah, ya san idan kai wannan kuma ka mutu a kai to shikenan ka halaka. Laifi ɗaya kenan da ba za ka taɓa samun gafaran Allah ba. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Abin takaici, mafiya yawan mutane da sunan musulunci a yau
sun koma suna shirka ba tare da sun ankara ba. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Mafiya yawan mutane zaka ga ana sallah, ana azumi, ana komai tare da musulmai, amma akwai ayyuka na shirka. Sune bin bokaye, sune bin matsafa, sune daura guraye da layu, duk waɗannan ba shirka bane jama'a. Ina ranan mutum ya zo yana sallah yana cewa Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, amma ga guruwa ga laya ya daura a guran shi ko a kwankwasan shi ko wani, kaga wannan babu ibadar shi. Allah ka tsare mana imaninmu. Da aka ce dan sai ya tagwa silan waɗannan ma'aikatan nan nashi, wannan na cewa na sawa na yake, zai ce dan Allah jikaba kai komowa. Har aka ce sai ya zo kan wanda ya saka sabani tsakanin ma'aurata, yace ni na shiga gidan aure ne tsakanin wani mai gida da matar shi, wance nayi ta shiga ina kai komo tsakanin zuciyar shi da nata, abu bai kai ya komo ba sai in tunzura ta, ta yamu tsa fuska ta yi tsaki, shi kuma sai in tunzura shi. Yace yanzu ni kike wa tsaki, ina mai gidanki, a fara cacan baki. Daga nan akai hannu ana duka har sai da ya sake ta. Yace ban bar gidan ba sai da na tabbatar ya sake ta. A cikin hadisi manzo Allah yace sai yace anta madalla da kai, wato ya riƙe sa rikici a cikin ƴan adam har miji ya saki matar shi, to shedan ya ji dadin wannan. Ke yasa a cikin hadisin al-Imam Muslim wanda al-Imam Tirmidhi ya ma ya fitar, Imam Ahmad a cikin Musnad din shi ma ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana qad aisa min al-musallin fi jazirat al-arab. Shedan ya riga ya ɗebe tsammani an yi ubada an yi abudahu al-musalluna fi jazirat al-arab. Ya ɗebe tsammani duk wanda yace zai yi musulunci zai yi bauta wa Allah, zai yi sallah, to ya jiga ya cire ran cewa ba zai je yi bauta irin wanda ake mishi a baya ba. Kun san a da mutane ƙarara suke bautan shedan, za a kafa gunki a gaba ai ta mishi sujuja a manta da Allah. A da a ɗakin Ka'aba da muke zuwa hajji yau, gumaka ne a cikin makil kowane lungu haka ake bautan shedan. Amma daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kauda wannan shirka, aka kauda wannan kafircin, da aka sai shedan ya cire rai daga bautan shi. Amma kuma sai manzon Allah ya ce walakin fi tashnih bainakum, sai dai sabani a tsakankaninku. Ba zai gushe ba, yana saka gaba, yana saka yaki, yana saka kiyayya, yana kaza yana kaza. Yanzu zamu zo mu sallah bai daya, amma da an fita wannan rikici ya hada ka da dan uwanka, sai ka dauka kaman ba masu sallan nan bane. Yanzu rikici na kabilanci, rikici na ainihin wato makwabta a gidaje, rikici na ɗan abokan kasuwanci, rikici ga su nan kulla yau ne, bare uwa uba a cikin gidaje tsakanin ma'aurata, kai hatta kungiyoyi na addini shedan bai kyale ba. A wannan gaban rikicin shugabanci, rikici akan abin da aka tara na dukiya ko kuɗi, rikici akan kaza, haka za a yi ta fama. To idan ba mutum ya gane cewa makircin shedan ne ba, to zai biye wa shedani kuma shikenan sai ya hallaka. Allah ka tsare mu. Da haka wajibi ƴan uwa masu albarka mu daure mu yaƙi shedan ta kowace fuska. Da haka matakai mafiya girma wanda malam ya an yi wato lissafo mana da ya kamata mu bi, to shine mu a koda yaushe tukuna barin ka ainihin wato halarto da girman Allah a cikin zukatanmu. Muna tuna Allah cewa Allah shi halice mu, da haka dokokin shi zamu bi a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar. Wannan shine da'awar da ahlus sunna suka zo da ita a ko ina a fadin duniya, a koma a bi dokokin Allah a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin duk da yayi a duniyar nan shine a kauce daga hanyar shedan, a dawo a bi hanyar Allah. To idan muka tsaya akan wannan, to mun tabbata kenan a yadda Allah madaukakin sarki ya umarni, fastaqim kama umirta, ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni, to ƴan kananan zunubai da laifuka da kake yi wanda dan adam ba a rasa shi da shi, sai Allah ya maka afuwa, su ne kaga Allah ya kawo hanyoyi duk da zai rike mana wannan aikin gafara. Tsakanin sallah kaza da sallah kaza, in kayi a jama'a kayi akan lokaci, ɗan ƙananan zunubai sai Allah ya yafe maka, saboda kai ajizi ne a matsayinka na ɗan adam. Tsakanin juma'a wannan makon zuwa juma'a wani makon, idan kayi shi a sallar jama'a a masallaci, sai a yafe maka zunuban. Tsakanin wannan watan Ramadan da wani watan Ramadan mai gabatowa, sai a yafe maka. Idan mutum ya je aikin hajji, sai a yafe mishi. Amma ma damar mutum bai ainihin wato guji hanyar shedan manyan hanyoyin ba, to ba shi ba samu wannan gafaran. Allah ka tsare da haka yan uwa masu albarka. Daga cikin manyan makamanmu na ainihin wato yakan shedan akwai karatun Alkur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk gidan da ake karanta suratul Baqara da Ali Imran babu wannan gidan babu shedan. Da haka shedan da wannan gidan sai gani sai hange. Sannan duk wanda yake karanta ayatul kursi to yana kore shedan daga vicinity din shi. Hadisin Abu Hurairah shine malai yake mana ishara da Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa shi ya rinka tsare dukiyar zakka da ake fitarwa a watan Ramadan. Yace da ya kulle ya je ya dawo sai ya ga an ɗebe kayan abinci. Ya rasa gane wane ne yake yi. Wata rana ko sai ya dako can sai ya ga wani tsoho wani abu ya taho haka kaman kaya tsumma sai ya birkice ya koma kaman wani dabba ya birkice ya koma kaman mutum kawai sai ya zo kofar ɗakin inda ake tara kayan. Yace sai ya ga ya shige ɗakin ya ɗibo kaya ya fito. Abu Hurairah yace sai na je na rike shi. Yace dama kai kake zuwa kake mana sata to sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce wannan halittan yayi ta mushi magiya yana cewa ka yi hakuri yunwa fatara talauci ka san halin da ake ciki gwamnatocin duk sun tsananta da ba fahimta ko tun wancan zamanin kenan ina kuma irin wannan zamani. Allah ubangiji ka kwato mu daga hannun ɗan jari hujja. Me ya biyo baya? Abu Hurairah sai tausayi. Ya tausayawa wannan dattijo ya ce wallahi Allah yana da iyali ne ya rasa abin da zai ba su wallahi Allah ƴaƴan shi na kuka ne sai ya sake shi ya tafi. Shi kuma yana zuwa sai ya gaya wa manzon Allah ga abin da ya faru. Yace satan nan da ake mana na kama wani tsoho gashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wani alƙawari kuka yi da shi? Yace ya ce ba zai sake dawowa ba. Annabi yace kaza baka ƙarya yake maka zai dawo. Abu Hurairah yace tunda manzon Allah yace zai dawo saboda imani da yayi da manzon Allah yace na yadda ko zai dawo. Da haka kashe gari ko sai je ƙara tana mishi tarko. Yana zuwa ya ƙara cafke shi. Ya muka yi da kai jiya yace wallahi an cinye na jiya ne saura na yau nake buƙata tausayi ya ƙara kama shi. Sai da aka yi haka kamu uku manzon Allah ya ce mishi zai dawo. Kuma yana dawowa nan. A nan ukun sai yace to yau kan ba zan kyale ka ba sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba yadda za a yau in kyale ka. To da ya ga Abu Hurairah ranan da gaske yake yi sai yace to zan baka wani tukuici ka sake ni ko dan saboda shi. Shine akwai wata aya a cikin karatun da annabin ku yake koya muku na Alkur'ani. Duk sanda ka karanta shi da safe to da ni da iri na Allah zai tsare ka daga sharrinmu. Ba za mu taba iya cutar da kai ko wani abu naka ba. Idan ka har zuwa yamma idan ka sake karantawa da yamma to da ni da iri na ba za mu iya yi maka komai na cutarwa ba har gari ya waye. Abu Hurairah da ya ji falala sai yace ga ya mun menene? Sai yace ayatul kursi ne. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Abu Hurairah da ya ji wannan sai karba sai ya kyale shi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace ya kuka yi da mutumin naka? Sai ya ƙara yi wa manzon Allah bayani ya labarta mishi abin da ya faru. To anan ne sai manzon Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub. Gaskiya ne abin da ya faɗi cewa ayatul kursiyu maganin shedanu ne amma shi din na shedan makaryaci ne akwai yaudara. Idan ya ce maka zai yi kaza zai saba amma lalle kana karanta ayatul kursiyu zai maka magani shi. Shi yasa jama'a mu daina wasa da sakaci da ayatul kursiyu. Wallahi kun ga duk wannan shige-shige da ake yi na bokaye da ainihin wato masu tsafi masu siri idan da zaka rike ayatul kursiyu ya ishe ka zai tsare ka daga makirci kowane iri zai kare ka daga sharri kowane iri sannan kuma lada zaka rinka samu kana karatu. To wancan kuma in ka je zaka rasa imanin ka ne gaba daya. Kashe ka ga gara ka kama wanda manzon Allah ya bamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka mata a gidaje da ake rikici tsakanin abokanan zama ko kishiya ko wane ne ake cewa da mutum zai dawo ya rike abinda addini ya karantar da shi da za ta zauna lafiya. Duk wannan daga hankali da take yi da duk za ta kwantar da hankalinta. To wannan na daga cikin abinda za ka ainihin wato rinka karantawa ka samu kariya daga shedan. Sannan addu'o'i ga su nan azkarus sabahi wal masa da annabi ya karantar. Sannan in ka shigo gida in za ka shiga gida wani addu'a za ka yi ka shiga gida su ne muka ji malam ya karanta mana. Duk wanda ya dawo gidan shi ya ce alhamdulillah bismillahi harajna wa bismillah waladna wa ala rabbina tawakkalna, yayi sallama ga mutanen gidan shi. Idan zai rufe kofar gidan ya ambaci sunan Allah, wannan gidan babu shedani da zai kwana a cikin arana. Mafiya yawan matsalolin mu abubuwan nan ne duk da muka ne nesanta kawunan mu daga yinsu wallahi. Sai ga gidajen mu kullun cike yake makil da shedanu. Ba dole ai ka samu matsaloli ba? Ba dole ka ga yara sun zama birkitaccu ba? Yaro da zaka haifa amma wai yau ba zaka ga ya mishi yi kaza kai ba? Ba zaka ce mishi barka zaka bari ba? Saboda me? Saboda mun bakarantarwan addinin mu. Kuma mu kawo abubuwan shedanci a cikin gidan. Gidanmu kenan za a yi ta jin wake-wake tun daga wayewan gari har a kwanta. Gidanmu ne inda za a yi ta yin kowane irin shatanci. Gidanmu ne inda za a yi wato aje hotuna a cika kowace ɗaki da shi. Duk waɗannan su suke jawo shedanu ai. Da haka wajibi sai mun tsaftace gidajenmu daga abubuwan ɓarna, daga ainihin wato irin waɗannan wake-wake, kuma mu dawo mu raya su da abubuwan da shari'a ta kawo. Wannan shi ne abin da zai kawo mana maganin ainihin wato waɗannan shedanu. Sai ka ga ko ba komai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, sai duniyan nan koda ta zama maka kurkuku, to amma kuma ranar lahira za ka je ka ji daɗi. Dama Annabi ya ce ad-dunya sijnul mu'min, ko? To da haka kai mumini dan an kuntata maka, an hana ka samun wutar lantarki, an tsawwala maka kayan abinci, man fetur, ko ka yi haƙuri. Rayuwar ba dawwammiya ba ce. Idan ka kare ta shikenan wahalar ta kare a nan. Ka yi ƙoƙari ka ribatu da wanda za ka je ka tarasa ranar lahira. Amma idan ka ce wai za ka biyewa dole sai ka ji daɗi a nan duniya, to lallai shaidan ya same ka kenan. Shaidan zai iya sa kai komai ka yi. Da haka yake sa wa masu sace-sace wato tunaninsu sace dukiyar da ma, daga nan suke hallaka. Da haka yake sa wa masu zuciyarsu sace mutum a ce sai an ba da maƙudan kuɗi suke ainihin wato hallaka. Wanda zai je ya fara jigilan ƙwaya, duka waɗannan laifukan mutum ya kasa mallaka zuciyar shi. Allah kuma ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda ya iya mallakan wato soyayye na zuciyar shi da irin bakin ruwan nan, to shi zai tsira. Allah ka sanya mu daga cikin masu tsira. Da haka yan uwa masu albarka, mu dage duk sanda bamu kwanta bacci, mu yi alwala, mu sa ƴaƴan mu su yi alwala, mu karanta Fatiha, mu karanta amanar rasulu, mu karanta ayatul kursiyyi, qul huwa, falaki da nafi, mu shafe jikinmu duka sai mu kwanta. Gari ya waye ko cikin dare ka tashi, ka tashi yaranka ku yi nafila ko da raka'a biyu, domin yana daga cikin abin da wato mutum zai samar wa kanshi kariya daga shedan idan Allah ya iya sauƙaƙa mishi ya rinka tashi cikin dare. Shedan baya son ya ga ɗan adam na sallar dare, shi ne muka ji malam ya karanta mana. Idan ya yi sa'anka ya zo ya maka fitsari a kunni, ya hure maka iska cikin hanci, sai ka kasa jin komai har sai gari ya waye. Wani har asuba ma ba zai zo ba. Kaga wannan munafunci kenan, Allah ka tsare mu. Da haka ka rinka tashi cikin dare, ka tashi iyalinka. Yanzu da muka yi sallar magariba, Allah ya saka wa liman da alkhairi. Daga cikin ayoyin da ya karanta mana shine sifofi da Allah ya bayyana na mazaje na gari da mata na gari. Tun daga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, can tsakiya Allah ya ce wadh-dhakirina Allah katira wadh-dhakirat. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin tabbatacce wanda Imam Ibn Kathir ya kawo karkashin wannan aya, ya ce ana rubuta miji da mata a cikin masu ambaton Allah, ambato mai yawa ga duk mijin da in ya tashi tsakar dare zai yi ibada, sai ya tashi matan shi sai su yi tare. Suna yin wannan sallan tare. Har manzo Allah ya ce idan ma bacci ya nauyaye ta, ta kasa tashi, ya dan sa ruwa a hannu ya shafa mata a fuska, irin yadda za ta ji kuzarin miƙewa, baccin kuma ya tafi a idanta. An fahimta ko? To kaga wannan sai in akwai fahimtar juna, babu shedanci a tsakaninsu za su iya yin wannan. Wani namijin ma yana kallon matan shi ma tana bacci, hararanta zai yi. Balantana a ce ka tashe ta ku yi sallah. Wani sai dai a yi wato sa mata duka ko ya taka ta, a'a. Kaga wajen tashi ma Annabi ya koyar. Annabi yake haka matar da idan ita ce ta tashi, mijin shi kuma ya yi nauyin bacci, ita ma sai ta shafa ruwa a hannunta, ta shafa fuskar shi haka, shafawa irin na ƙauna da soyayya ba, ba na mugunta ba. Idan miji ya farka ce Annabi ne yake watsa maka ruwa, a'a, ba haka aka ce ba. Ki shafa ne irin bai gida a tashi yadda zai ma ji ƙarfin tashin. To haka in suka yi wannan sallar, sai a rubuta su daga cikin azzakirin Allah katira wa zakira. Kaga me yafi wannan? ƴaƴanku su taso su rinka ganin ku a irin haka,
su ma sai su koyi wannan ladabin, su koyi wannan tarbiyyar, irin yadda Abdullahi dan Abbas ran da ya kwana a gidan manzon Allah, ya ga manzon Allah ya tashi yayin sallah, shi ma ya tashi su kai tare da shi. Amma da yawa wasu ƴaƴanmu kamar yadda muka ji, ba su taba ganin mu muna wannan ba, sai dai su ga mu muna tsinuwa, su ga mu muna waƙe-waƙe. Shi yasa kamar yadda malamin bayyana cewa suke zama wa ƴaƴan shedanu din, dan duk wani hanya da zamu bi su zama nagari ba mu ba, Allah ya kyauta. To idan muka yawaita waɗannan, kuma muka kula da ibadoji da ainihin wato salloli da azumin nafili, to da izinin Allah mun fi ƙarfin shedan kenan. Sai mu zama daga cikin waɗanda Allah yake cewa idan suka tsira daga suka tsallake wuta suka shiga aljanna, to waɗannan sun tsira. Mu zama daga cikin waɗanda shi da kanshi shedanin yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasi, waɗannan su ne bayin nan da suka dage suka bauta maka, ba su kuskura suka bari na samu dama na shige su ba. Sai mu zama daga cikinsu da izinin Allah, sai mu zauna lafiya. Allah ka raba mu daga makircin shedani, Allah ka tsare mu da zuri'an mu da iyalanmu baki daya daga makircin shedani, Allah ka raba mu daga duk wani hanya da ainihin wato yake hanyoyin shedan. Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan addininka, mu bauta maka yadda kake so, kuma ka amince da shi. Yan uwa masu albarka, malam ya riga ya mana wa'azi, kada ni in cika mu da surutu, mu manta duk bayanan da ya yi. Na dan faɗa mana ne domin mu ƙara fahimtar bayanan, da fatan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.